Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalar da kuma niyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 20 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Mutumin da ake kyautata mai zato shine ta da bam a daren Asabar a birnin New York ya fara samun sauki a asibiti tunda aka gano wanda ya yi kokarin tada bam a New York da New Jersey. Jami'ai na New York dai sun aika sakon gaggawa a wayar salula a karo na farko wanda ba shi da nasaba da yanayi ko kuma abin da ya shafi bacewar kananan yara. Wani baban jami'in kayan agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya ce an tada bam akan ayarin motocin haɗin gwiwar Majalisar Dinkin Duniya da Red Crescent ta Syria.
To kanin labaran kenan, an fara zagaye na 71 na babban taron Majalisar Dinkin Duniya a New York.
We must appraise the human rights of all refugees and migrants at the heart of our commitment.
To anya ci gaba da takaddama kan zargin cogen kasafin kuɗi ba zai gurgunta Majalisar Tarayyar Najeriya ba?
To goma san wannan tsaikon da abar wannan mutane su zo su ci gaba da irin wannan abubuwa.
Kuma kamar kowace ranar Talata za ku ji shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato, inda a yau za a ji ci gaban zafaffar wainar siyasar da ake toyawa a jihar Adamawa. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Mutumin da ake kyautata masa zaton shine ya tada bam a daren Asabar a birnin New York. Da ya raunata mutane 29 ya fara samun sauki a asibiti daga raudin harshashi bayan harbi da 'yan sanda suka mashi. Masu shigar da kara sun tuhumi ɗan shekaru 29 da haihuwa mai suna Ahmed Khan Rahami da aikata laifuka 5 da suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da ya yi da 'yan sanda sanadin raunata 'yan sanda 2. An kama Rahami ne a unguwar Linden da ke jihar New Jersey, kusa da Manhattan sa'o'i kaɗan bayan da 'yan sandan New York suka yayata hoton Rahami a kafofin labarai, inda suka sanar suna nemansa domin yi masa tambayoyi. Wani mai mashaya a unguwar Linden shi ne kira 'yan sanda da safiyar jiya Litini domin ba su rahoton cewa wani mutum na kwance ya yi bacci kofar mashayarsa. 'Yan sandan sun tantance mutumin Rahami ne, wanda ya buɗe wuta akan 'yan sandan ya raunata 2 kafin a harbe shi. Babu wani da ya samu rauni mai tsanani da ke barazana ga rayuwarsa. Kawo yanzu dai ba a san dalilin da ya sa Rahami ya je aikata wannan abu ba.
Bayan da aka gane wanda ya ƙoƙarin tada bom a New York da New Jersey a bidiyo, jami'ai a New York suka aika da saƙon gaggawa ta wayar salula a karo na farko wanda ba shi da alaka da yanayi ko kuma abin da ya shafi bacewar yara ƙanana. Wayoyin salula a dokacin birnin sun amsa baki daya suna ta buga karar sakon gaggawar. Sakon na cewa ana neman Ahmed Khan Rahimi, wani namiji dan shekaru 28 da haihuwa. Ka dubi kafofin labarai domin ka ga hotonsa. Idan aka gani shi sai a kira hukuma a kan lamba ta 911 a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta ruwaito cewa an tura sakonnin a daidai lokacin da magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya fito a gidan talabijin na CNN yana bayyana sunan wanda ake kyautata zaton shine ya tada bom din. Wannan sakon gaggawa ta kasar, wato na kasar, an kirkiro shi ne musamman domin faɗakar da jama'a idan za a fuskanci mummunan yanayi da kuma labarin bacewar yara ƙanana. Kafin tsakiyar rana, 'yan sanda sun kamo Rahimi bayan an yi mashi rauni a wata musayar wuta da 'yan sanda a jihar New Jersey.
Jama'a, kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Wani babban jami'in hukumar agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya ya ce an tada bam kan wani ayarin motoci na haɗin gwiwar Majalisar Dinkin Duniyar da Red Crescent ta Siriya jiya Litinin a birnin Aleppo da ke yammacin Siriya, wanda ya kashe ma'aikatan kayan agaji da dama, waɗansu kuma suka jikata. Wani mashawarcin Majalisar Dinkin Duniya na musamman John Egeland ya ce da yake jawabi yammacin jiya kenan. Ya ce ayarin motocin na ɗauke da kayan agajin gaggawan ne na kusan mutane 80,000, to sai dai bai ƙarin bayani ba akan rayuka da aka rasa da kuma rauni da aka samu. Masu fafutuka da ake dangantawa da 'yan adawa a Siriya sun ce kimanin ma'aikatan kai agaji 12 da wasu direbobin roka ne aka kashe su a wannan harin da aka kai jim kaɗan bayan da Siriya ta ayyana ƙarshen tsagaita wuta na mako ɗaya. Zuwa yanzu ba iya gano jirgin wane ne ya kai wannan farmaki ba a kan motocin. Sai dai nan da nan, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Amurka ba ta da hannu a cikin wannan abu. An buƙaci a ƙulla yarjejeniya ce ba don komi ba, don ba da dama da shiga da abinci da kayan magunguna ga dubban ɗaruruwan fararen hula a Siriya da ba su samun agaji daga rundunar gwamnatin ƙasar. Ko da yake masu sa ido na ma'aikatar agajin sun ce babu wani kayan agaji da aka raba a kwanakin shidan farko na yarjejeniyar, a yayin da suka dora laifi akan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da bijirewa yarjejeniyar wacce aka yi kowa ba zai kai dama ba, ko kuma aka yi don a bada dama a kai kayan agajin. Da safiyar jiya Litinin kenan, jama'an Amurka sun ce wakilai daga ƙasashe 19 masu aikin agaji a Siriya za su yi wani zaman tattaunawar gaggawa a yau Talata a helkwatar Majalisar Dinkin Duniya da nufin bayyana hali da ake ciki a ƙasar ta Siriya wanda yaƙi ya daidaita.
Rundunar 'yan sandan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce aƙalla mutane 17 ne suka mutu a lokacin zanga-zangar da wato ta kiran shugaba kabila Yemrabus. Jami'ai sun ce waɗanda suka mutun sun hada da 'yan sanda 3 da fararen hula 14. An fara rikicin ne da safiyar jiya Litinin, yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana masu zanga-zangar taruwa a birnin Kinshasa. Waɗansu shaidu sun ce masu zanga-zangar sun jajjefi 'yan sanda da duwatsu, kuma sun ƙona tayoyi da motoci a yayin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa a kan masu zanga-zangar. Da rana sai aka tura 'yan sanda da sojoji suka tare hanyar da za ta kai masu zanga-zangar ga inda za su taru, wadda kusa take da ginin Majalisar Dokokin Ƙasar. Wakilin muryar Amurka ya ga jami'an tsaro sun dakatar da wasu mutane 6 da yake zaton masu sa ido ne daga ƙasar waje, kuma aka ɗauke su da mota. 'Yan adawa suna zargin shugaba Kabila da yunkurin ƙarawa kansa wa'adin shugabancin ƙasar, inda yake jan ƙafa wurin shirya zaɓe wanda ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Magoya bayan shugaban ƙasar sun yi watsi da wannan zargin. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon daga nan Amurka, inda aka buɗe karo na 71 na babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, inda abokin aikin Maladan Ibrahim Ayawa, wanda zai rika turo mana da abin da ke gudana a wurin, ya ci gaba da cewa
an buɗe taron Majalisar Dinkin Duniya zagaye na 71, kuma shugabannin ƙasashe daban-daban ne ke halartar wannan taro, ciki ko har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A buɗe taron ku, shugabannin sun fara ne da batun 'yan gudun hijira da suka ce ya zame wa duniya ɗaya daga cikin ababen da ke damunta. Daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi ko har da sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon, inda yake cewa
refugees and migrants are not to be seen or burden. They offer great potential if only we unlock it. We must praise the human rights of all refugees and migrants.
Ana kallon su a matsayin su abinda suka addabi al'umma, amma kuma da yawan su suna cike da basira wanda za ta iya taimakon al'umma idan an ba su damar yin hakan. Yace muddin shugabannin duniya suka cimma matsaya akan waɗannan mutane, to ba shakka yaran da suka samu kansu cikin wannan yanayin za su samu damar samun ilimi wanda za su amfani kansu kuma su amfani sauran al'umma. Shi ma nasu jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mayar da hankali ne akan rikicin da yake cinyewa a kasar Sudan ta Kudu. Yace irin wannan ne ya haddasa samar da yan gudun hijira a sassa daban-daban na duniya. Shugaba Buhari ya buƙaci shugabannin biyu masu rikici tsakanin su da su rungumi shirin sulhu da aka cimma domin shine hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa. Yace koda suna da wata jikaka, to kamata yayi su rungumi sulhu domin jama'ar su da ma zaman lafiyar duniya baki daya. Shugaban ya bayyana takaicin sa yadda rashin zaman lafiya ya zame wa kasar alƙaƙai wadda duniya ta sa ran cewa za ta samu ci gaba kuma jama'anta za su samu kyakkyawan ci gaba su ma. Shugaba Buhari ya ce domin inganta zaman lafiya a ƙasar sabuwa kuma sabuwa a cikin taron Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai buƙatar ƙarin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya, musamman ma ƙungiyar tarayyar Afirka da ma sauran hukumomin ƙasashen duniya, wanda hakan zai ba damar aikewa da sojoji na samar da zaman lafiya a wannan yankin. Shi ma ana su jawabin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ba shakka wannan batu na 'yan gudun hijira ya zo daidai da lokacin da ake buƙatarsa, domin ko dukkan shugabanni sun yarda cewa akwai buƙatar a ƙara ƙaimi domin a taimaki waɗannan bayan Allah da wannan matsalar ta rutsa da su. Ya ce taron da shugaba Obama zai yi da wasu shugabanni shidda na duniya, ciki har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, an samar da shi ne domin jaddada matsayin da aka cimma sakamakon wannan taro da aka yi domin 'yan gudun hijiran. Kere ya ce kar a yi ƙasa a gwiwa domin ko ba ko je ka dawo, kowa ya san akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen shawo kan wannan matsalar. Shugaba da dama da suka tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu, kusan dukkansu sun yi matsaya akan cewa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen magance duk wani abu da ke haifar da 'yan gudun hijira a cikin duniya. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
Wannan haka yake, a kuma gaida Ladan sai kuma Abuja, inda 'yan majalisar wakilan Najeriya suka dawo daga hutu, kuma ake ganin muhawarar zargin cogi a kasafin kuɗi za ta mamaye al'amura a majalisar a yanzu. Nasir Adamu Elikaya, gare ka.
Majalisar wakilan Najeriya za ta dawo zama bayan hutun mako 8 da duba batun a ringizo a kasafin kuɗin bana. Ba mamaki majalisar ta ɗau mataki kan tsohon shugaban kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumini Jibrin, wanda ya zargi shugabannin majalisar da a ringizo a kasafin da ma yi musu kiran su yi murabus. Tun fara takaddamar dai majalisar ta tafi hutu da ake ganin da zarar ta dawo zama Talatar nan za ta fara tattaunawa ne kan lamuran a ringizon. Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta fara binciken zargin. Wannan takaddamar dai ta kawo ra'ayi mabambanta tsakanin masu ganin 'yan majalisar na da zargin da za su amsa da masu ganin sun yi aiki ne bisa ƙa'idar dokar aikinsu ta majalisa. Dan siyasa Ahmed Kandos na ganin bincika lamarin ya zama mai muhimmanci.
Ina kira ga hukuma wanda aka ba haƙƙin su wannan aiki su hukunta waɗannan mutane da suka zo suka yi wannan aringizo na zalunci. Kuma ina kira ga duk wanda yana cikin waɗannan mutanen da suka zabe shi na mazabarsa su gaggauta kiran sa ya dawo gida, wanda bai shafi cin mutunci ba, wanda bai shafi lafiya da dukiya ba, a gaggauta kiran sa ya dawo gida a kawo madadin sa wanda zai je gurbe shi, wanda zai to na kwarai ne adali ne mai kishin kasar nan.
Ahmed, wannan masana na cewa zai iya kawo zafafa harkokin demokratiya ko kawo ruɗaniya harkar siyasa.
Ina ganin kana da mutum kamar za samu tsaiko ko to goma samu wannan tsaiko da abar wannan mutane su zo su ci gaba da irin wannan abubuwa. In har aka bar wannan abu ya tafi haka, to na baya da su waɗansu masu su yi awon su yi haka, tarihi zai nuna an zo a yi gyara an samu canji. Ana ganin canjin alkhairi ne, ba a canja ya zama to irin yadda jama'a suke fata ya zama na alkhairin ba. In za a samu tsaiko akan wannan abun a yi gyara a samu tsaiko akai, saboda idan ka in tsaiko na alkhairi ne a gare mu, Allah tabbatar a samu tsaikon nan.
Jam'iyyar APC mai mulki da 'ya'yanta ke tsakiyar wannan takaddamar ta nemi duk bangarorin su rage aibanta juna don samun sulhu. Mai Malabu ni shine babban sakataren jam'iyyar.
Kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba dan kashin kansa ne ya fito ya nemi tsayawa shugaban kasa ya shugabanci kasan nan ba, don tausayin halin da kasan nan yake ciki ne ya ceci kasan nan, shi yasa ya fito. Saboda haka mu kuma duk kokari da zamu yi mu ga cewa an taimaka masa wajen haɗin kai da goyon baya shi shine abin da jam'iyyar nan ta sa a gaba.
Shin ƴan majalisar sun amsa kiran nan koko a zahiri dai ba bangaren da ya sassauta. An ruwaito shugaban kwamitin labarun majalisar wakilan Abdulrazak Namdas na cewa majalisar za ta dau matakai ne bisa doka, da haka sai a jira zaman majalisar don ganin matakin da za a dauka. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya, yanzu kan bar mu koma gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Shi mai girma cewa staff a gwamnati na ka taro a fadon gwamnatin jihar Adamawa, ya bude baki ya ce idan kana da abokan gaba guda biyu sai ka haɗu da ɗan kashe ɗaya, saboda haka shi sun haɗu da ɗaya za su kashe ɗaya.
Na yi dariyar maganar hankaka mai daɗan wani naka. Ai, idan ka ga hankaka har ya ɗauki ɗaya mai da shi na shi, hankakan ya isa mutum. Idan ba don wannan hankaka ba, da ita APC ma ba ta da tasiri a cikin Adama.
To jama'a, muna fatar mun sami ku lafiya ƙalau kamar yadda muke a nan Washington. Sanunku da zuwa ga shirin Tsaka Mai Wuya. Yau muna shiga kashi na biyu kenan na muhawarar da muka fara ji tun cikin makon jiya akan rikicin da biyo bayan dawowar wasu manyan kusoshin PDP zuwa cikin jam'iyyar mai mulki yanzu ta APC a jihar Adamawa, musamman guda uku, Nuhu Ribaɗo, injiniya Marcus Gundiri da kuma Bobo Marwa. Sai dai wasu 'yan Adamawa din suna ganin rikicin nan da ake son a nuna kamar akwai shi. Abin nan ne da ake cewa labe ga sabara a harbe barewa.
Assalamu alaikum, ni mai magana ni wato ni ne wanda aka fi sani da Abdulrahman Mai Kano Song. Wannan rikici da ake muke fama da shi a jihar Adamawa, wasu mutane ne da ba sa so ci gaban jihar Adamawa, saboda gwamna mai ci dinnan yanzu aka shekaransa ɗaya ne da ɗan watanni akalla zuwa yanzu ya yi titi a jihar Adamawa, ba su gaza titi guda 15 ba. In ka je nan Wauru, Jabe, Dobeli, ina ga hanya. Rikicin nan ana son ne kawai a hana wannan bawan Allah aiki. Hasada ne mana, in ba hasada ba cewa yake wai tsohon gwamna zai dawo. In ya dawo, ci baya kai a jihar Adamawa, ba ci gaba ko na miskala zarafi, a bar bawan Allah nan ya karasa da ayyukan alheri da ya fara.
Haka, to akwai kuma wasu kamar tsohon ɗan jarida na Aminu Iyawa da ya share kusan shekaru 40 yana kallon harkokin siyasar Najeriya da ta Adamawa ɗin, da suke ganin kamar takarar gwamna na shekarar 2019 ne aka fara tun yanzu. Wasu ya sa mutane irin su shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin Adamawa ɗin Abdulrahman Abba Jimeta ba sa son dawowar mutane irin su Nuhu Ribaɗo zuwa cikin jam'iyyar ta APC.
Duk mutumin da yake bukatan wuri kaca na kaca a shirye muke. Domin akwai wata munafunci da ake so a yi mana, mun samu wata wasiƙa a Abuja, wai mu shirya taro a Ribaɗo Square, za mu karɓi wani zai dawo APC. Yayin da muka ci zaɓe baya APC, yayin da muka jefa kuri'a baya APC. Babu mutumin da ya isa ko tsawonsa ya kai sama ta 7 da za mu taru mu karbe shi. Duk mai shiga APC ya tafi ward ɗinsa, ba mu hana mutum shiga ba, ya je ya shiga ward ɗinsa ya rubuta sunansa ward ya zama ɗan APC.
To wannan murya shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa kenan, Abdulrahman Abba Jimeta. To yanzu bari mu maida ku hannun wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, ya ci gaba da jagorancin muhawarar da yake tsakanin Alhaji Ubadan Arewa da wannan Rabul Hussein Gambo Bello, wanda dukkan sukan yan jam'iyyar ta APC ne, amma masu gidajensu sun sha bamban.
Shi mai girma cewa staff a gwamnati na ka taro a fadon gwamnatin jihar Adamawa, ya bude baki ya ce idan kana da abokan gaba guda biyu sai ka haɗu da ɗan kashe ɗaya, saboda haka shi sun haɗu da ɗaya za su kashe ɗaya. Mun kuma a fahimta mu, musamman mu magoya bayan tsohon gwamnan Murtalan Yako, muna ganin maganar sahusan shi ne mai girma gwamna yanzu ya dawo, sun haɗu da mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa.
Idan na fahimci kana nufin kan cewa wannan abin da ke kullawa tamkar a faɗa na tsakanin ɓangaren Yako da kuma ɓangaren Sibindi ko menene?
Eh, shi ne aka suka mai da shi yanzu, da cewa suka ce ai masu shigowa yanzu mutane ɓangaren Yako ne. Mun kuma muna ganin kawa kamar 'yan jam'iyyar APC ne gaba ɗaya. Saboda haka, in ba haka ba, ai ka ji yanzu kai maganar da babban Hafsa ya faɗa a wajen kaddama da wata hanya, in ba haka bai da hujjan wannan magana din, in ba haka ya dauka ba.
To mana ya ga Husaini na murmushi kamar kansa kamar da
wato abin da yasa ka gane dariya, na dariyan maganar hankaka mai daɗan wani naka. Ai, idan ka ga hankaka har ya dauki ɗaya mai da shi na shi, hankakan ya isa mutum ne. Don haka kawai hankaka baya mai daɗan wani naki, sai idan ya ga ɗan zai mishi amfani ne. saboda haka nan nasara a duk inda aka fita zaka iya fita don kace kar a kira suna, kuma na yarda da haka saboda siyasa a rikan yanci ne. A duk lokacin da zaka yi ta sai ka fiskanci abun da zaka iya faɗa don mutane su fahimta. Shin ai lokacin da aka kafa jam'iyya har aka kare, idan ba don wannan hankaka ba, da ita APC ma ba ta da tasiri a cikin Adamawa.
Kana gani ba alfanus ba kuma wasu kume.
A'a, baka sani ina da gaya maka su ka ai sun bar mu ai. Kar ka manta fa sun fa bar mu. Wannan hankaka mai mai da dan wani nakin nan, shi ya mai da wannan dan ya zama da har kowa yake moran shi a yanzu al'umma Adama. Saboda haka nan ni ina gani a siyasance dawowan su abun farin ciki ne, domin ba za mu ce kasu da jam'iyya ba, amma dabi'an da suke da hinnan kan za su daina ne don Malam Nuhu bai APC ba, ya dan fara ta ne kadan aka yaudare shi da cewa ya koma PDP a jihar
Tsakiya.
A'a, ina zuwa badin gaya maka ai tafiyan da aka yi da ni aka yi tare ka yi da ni dukkan tafiyan da aka yi na ba wanda aka yi shi a boye wanda Husaini bai sani ba. Ai shi yasa nake maka shinkafa da wake, ni ra'ayina ba na boyewa domin ina fita kowa ya
sani. Zamu dawo kan wannan batu, na ga shi kansa ba dare na sai mai damkan mata an ban dawo ga jami'ar APC na farko da tukunna. Wai me yasa wannan dambarwa tsakanin bangarori, bangaren tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Yakubu da kuma bangaren shiri gwamnan jihar Bindo da ana gani a tsasa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ke ƙara zafafa a cikin jam'iyyar ku ne, ko shugabanni me kuke ne?
To da farko dai ka san siyasa ka ta gada, ko da siyasa jam'iyyar ku dai kowa na da gidan shi, kuma kamar yadda ka sani jam'iyyar APC jam'iyyar da aka yi hadaka jam'iyyu ne wajen guda uku ko hudu suka zama jam'iyyar daya. So kafin ka ce wani ya manta da aqidar na jam'iyyar shi da ya baro, ko kuma duk wanda ya zo jam'iyyar APC ya zo mai gidan shi, wani ya zo da iyayen gidan shi daga PDP, wani daga ACN, wani daga CPC, wani daga YY, aka haɗu aka yi APC. So kaga wannan aqidan zai wahala yanzu da wuri-wuri kai tsammani wani za su manta da shi. Sai ka gani a kullun da a ce jam'iyyar ita kadai aka fara, da wannan ban dabaro ba za a samu ba, amma da yake an zo gida daban-daban ne, jam'iyyu daban-daban aka haɗu, so dole za ka samu wannan abin a cikin wannan jam'iyyar. Amma ni na so mutane su sani, mu iyayen jam'iyyar ba mu da bangaranci, amma zai mu na iyayen jam'iyyar duk wani jam'iyyar namu ne, kuma za mu ba kowa mutunci da girma da Allah ya bashi. Duk mutumin da ke APC dai na APC za mu mutunta shi mu bashi girma.
Amma an ce kaman kun fi raja'a, ana zargin kan cewa kuna rawa ne da bazar wasu a Abuja.
A magana bazawa da bazawa su ban gane magana mai kake nufi ba, saboda ka san muna da uwar jam'iyya, uwar jam'iyya kuma kowa ya sani tana Abuja ne, na shi sakataren APC tana Abuja, kuma dole duk abin da za ka yi mu anan correspond da duk abin da muka za mu tura na shi sakataren, so kuma za su turo mana direct ga abin da muke so ku yi. So kaga maganan wani ya ce maka ana rawa da bazawa su daga mutanen Abuja, wannan party tana karfi tafi karfin kowa, inda kana cikin party to kai da ne. Don haka akwai bambanci tsakanin ɗa da uwa, mu ne iyayen jam'iyya, so mutum duk girman shi ba zai zo party ga mana mai zami ba, sai da mu abin da muka dauka kan shi. Don haka ina so ku yan jarida ku dinga bambanta ƴaƴan jam'iyya da iyayen jam'iyya.
Zan daga da kana ga Alhaji Ubaɗan Are lokacin da Husaini Gambo yake magana kan cewa su Nuri Badu ba su yi ma APC ko kuma ba su daidai ba, san su kana murmushin dariya, me zaka dada ne?
Don abin dariya ne ai, wanda ka zo ba kowa sani kundin tsarin jam'iyyar APC na ƙasa, za ga Malam Nuri Badu, Malam Nasir Rufai da Fashola da sauransu su suka rubuta ta a Najeriya, kowa ya sani. Ai ana maganan APC, idan ana maganan Malam Nuhu Bado ba za ka kawo magana wani ba ciki, domin me dan shi ne fa dan takarar shugaban kasa na ACN 2011, sannan kuma jagoran haɗaka a Najeriya gabaɗaya Yarabawa ne, shugaban ta Ahmed Bola Tinubu, kowa ya san daga takarsa da Malam Nuhu Bado. A yanzu hakan nan ba wai kawai Malam Nuhu Bado ta shi bane ce ina so ne in dawo PDP APC ba, shugabannin jam'iyyar wanda suka san amfaninsa, suka san matsayinsa a ƙasar, suka neme shi ya zo shiga wannan jam'iyyar da ya dawo, domin ya ba da gudunmawa wajen yaƙi da zama cikin aminci da shugaban ƙasa ya ba da muhimmanci a kai. Amma wannan magana da ake na wannan siyasa kamar da na gaya maka, ai ba a fili take.
Amma ai batun da suke ne kan cewa sun tafi waɗannan su da suna zarge suna da wani tabo a jikinsu, wataƙila su da wani cuta,
an yi ba cuta, yin cuta haka ne muka da muka zo. Ina so in gaya maka mai girma gwamnan Yakubu daga PDP ya shiga APC, mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa daga PDP ya shiga APC, ya ta kuma fita daga PDP ya je ACN shi, saboda haka sabon abu ne, saboda zama sabo akan su Malam Nuhu Bado. Saboda haka wannan magana ba ba ta da makama, magana da ke gaya maka nan magana guda ɗaya ne, su ba su ji farin cikin dawowansu ba, domin dama kuma ina son gama ko magana da yake yi wasu wai wannan hankakara APC, wannan ba gaskiya bane, kun sai zabe so nawa mu ne muka kada su,
APC muka raya ta kowa strato da aka yi na APC shi gashi na gaza sakatare da zaune duk wanda yake kaza na APC to mutulanya ko ne kawo su kuma ya raya jami'an baya nan mun yi zabe har dan sa za zabe shi mai magana ce ba zai ci zaben ba ma kuma ya ci
kamar ba dare wasa kamar kai da kanka ci hadaka ne ai mutum ɗin tabbata da akwai wasu da wasu ba
a yawa to wani so ga maka yi ai kuma hadakan ne da akwai zagon kasa yi kana tafiya da mutum yana maka kuma tare a kasa kuma abin da yake ai kowa sani wannan magana da ake sai dai mutum bako da yake wani waje amma mutum Adama ya san matsayin su Adama ya san me ake yi saboda ka shi sa yanzu da aka zaka tafi bari ga maka mallam wannan tafiyar da ake yi muna cikin tafiya mun kafa gwamnati da kafa gwamnati cin amana shigo ciki wannan cin amana shi kawo ta shi yasa ko barai suke jin tsoro
shi kaza
kware da gaske an ci amana
akwai cin amana
kware da gaske
to kune shugaban ne Alhaji Ahmad me yasa kuka bari tunda jabira ku ta tafi har kuka bari cin amana sai ta ba kamar yadda shi ubaki a zarge
a gashi kuma malamai bari mu jaburki anan sai Allah ya kawo mako gobe da yarda samu dawo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu Alhaji Uba dan Arewa da Honorable Hussein Gambo Bello da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci wannan muhawara din a madadin su duka nini Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC
a gashi ka to ko me yasa manyan alƙalan shari'a a jamhuriyar Niger ba su yadda da nada wasu ƴan siyasa a matsayin shugabannin wasu kotuna ba
ya zamana minister na kudi muna iya cewa yana da alaka da ƴan siyasa babban kuskure inda aka kai shi guri ne inda zai je yayin binciken bin ka'ida ga hanyar da aka bi ta kashe kudin gwamnati kudin da ya zamanto shine yake ba da umarnin a kashe su kuma yanzu shi za a nada bisa babban kolin da zai yi binciken bin ka'ida kashe wannan kudin kenan shine ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima
to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma wannan karan a takaice
Tashin bama-bamai a New York da New Jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar shugabancin Amurka wanda ya sanadiyar kira ga majalisar kasar a jiya Litinin ta dau mataki a kai. Yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce tana buƙatar ganin an ƙara tsawata binciken likin asiri da nufin yaƙi da ta'addanci. Ta ce masana a cibiyar fasaha ta Amurka za su iya taimakawa wajen bullo da hanyoyin lura da hira da ake yi a kan yanar gizo tsakanin masu shirya kai hare-hare a gurguntar da aniyar su tun kafin su kai harin. Yayin gangamin yakin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka ɗan takarar Republican Donald Trump ya sake yin kira da tsaurara matakan 'yanci rani da suke shigowa Amurka da yake ambato waɗannan suke kai hare-hare na ta'addanci a nan Amurka. Trump ya ce Hillary Clinton dai tana son ta kyale dubban-dubatan waɗannan mutane su shigo ƙasar. Trump ya ce 'yan sanda Amurka sun san da dama daga cikin waɗannan mutane, amma suna tsoron ɗaukar mataki a kansu wanda zai hana kai hare-haren saboda suna gudun kada a zarge su da nuna wariyar jinsi. Ita ma Clinton ta yi alƙawarin tantance masu shigowa Amurka. Sai dai ta ce ƙasar tana da kayan aiki da za ta iya tunkaran 'yan ta'adda na cikin gida. Mutumin da ake kyauta da zaton shi ne ya tada bam a daren Asabar a birnin New York da ya raunata mutane 29 ya fara samun sauki a asibiti daga rauni wanda ya samu na harshashi bayan 'yan sanda sun harbe shi. Masu shigar da ƙara sun tuhumi ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ahmed Khan Rahami da aikata laifuka biyar da suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da ya yi da 'yan sanda sanadin raunata wasu 'yan sanda guda biyu. Tunda aka gane wanda ya yi ƙoƙarin tada bam a birnin New York da kuma New Jersey kenan jami'ai a New York suka aika saƙon gaggawa ta wayar salula a karo na farko wanda ba shi da alaka da yanayi ko kuma abin da ya shafi bacewar ƙananan yara.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sauti Mr. CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Malam Zubair Basudani ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.